بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة مسلمين، إخوة طالبين علمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a cikin zama na biyu cikin wannan karatu na alqawaidul fiqhiyya. A zaman da ya gabata mun yi magana takaitacce akan dalilin shirye wannan karatu tuka, tare da bayani akan menene kalmar alqaida take nufi a cikin yaren Larabci, haka nan a cikin istilahi. Mun kuma yi ishara akan cewa akwai dan karamin bambanci kanin matafiyan mafi yawan malamai a sauran fannona da kuma malaman fiqhu a cikin tarihinsu na ka'ida, ta inda sauran malamai na fannoni kaman mantiq, kaman usul, kaman ilmul kalam suna tarihin ka'ida ne akan cewa qadiyya ce kulliya, wanda dole ne dukkan juz'iyyar dinsa ya zama ya yi biyayya ga wannan ka'ida. Su kuma malaman fiqhu suna ganin cewa ba dole bane sai dukkan juz'iyyar din nan sun shiga cikin wannan ka'idan, ana iya samun to gaciya wato istisna'at a ciki, ba laifi bane, domin fiqhu abubuwa ne na zanniyat. To shi kuma zanniyat samun ya sami ka'ida kulliya gaba daya abu ne mai matukar wahala. Wannan shine takaitaccen abin da ya gabata a baya. Abinda zamu yi magana akai a yau, kamar yadda alƙawari ya gabata a karatun baya, shine akwai wasu kalmomi, wasu mustalahat waɗanda suna da alaƙa da wannan ilimin, su ma ilmuma ne masu zaman kansu, amma suna da wata irin alaƙa na kusanci ko na kamanceceniya tsakaninsu da wannan ilimi da muke karanta. Saboda haka yana da kyau mu san su, domin mu san bambancin, saboda mu tsira wajen cakuɗa abubuwa biyu waje ɗaya. Abu na farko cikin waɗannan kalmomi shine akwai abdabit, akwai kalmar abdabit. Abdabitul fiqhi wannan mustalah ne mai zaman kansa, me yake nufi shi kuma, shin shine alqa'idul fiqhiyya ko ko wani abu ne daban? Malamai sun ce lallai wani abu ne daban. Alqa'idul fiqhiyya ita ce dai abin da ta gabata, cewa wani abu ne, wani hukunci ne wanda a ciki lafazi ne wanda daga jin shi kaji akwai wani hukunci, kuma wannan hukuncin nan yana shiga cikin abwab da yawa cikin abwab din fiqhu. Wato zaka iya ganin wannan ka'idan ta yi aiki a kitabu tsahara, zaka iya jinta a kitabul ilmi, zaka iya jinta a kitabul salati, zaka iya jinta a kitabul hajji, da dukkan abubuwa har cikin jinayat. Kaman dai wannan da aka ce al'umuru bi maqasidiha dinnan, ko kuma al'adatu muhakkama, ko kuma dukkan ka'idoji da muka sani dai na fiqhu, waɗannan duka suna shiga cikin abwab na fiqhu kusan masu yawan gaske. Shi kuma abdabitul fiqhi shi gaba ɗaya ba abin da yake nufi kenan ba. Abdabitul fiqhi shi yayi kama da qawaidul fiqhiyya, saboda shi ma akwai qadiyya ce kuma kulliya ko kuma aglabiyya din kamar yadda ya gabata, amma yana shiga cikin abubuwa ne, waɗannan abubuwan kuma dukansu cikin babi ɗaya ne. Babi ɗaya ne na fiqhu, ba cikin abwab da yawa ne na fiqhu ba. Wato ba yana shiga cikin, idan ya shigo, idan ka ganshi a babin sallah, to ba za ka ganshi a babin zakka ba, ba za ka ganshi a babin hajji ba, ko wasu abwab din. Iyakansa babin nan da ya zo kaɗai. Misali, idan kalla akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ana buga misali da shi cikin adawabit alfiqhiyya, inda yake cewa ayyuma ihabin dubira faqad tahura, ayyuma ihabin dubira faqad tahura, wato duk fata da aka jemeta to wannan fatan ya sami tsarki. Haga wannan yana shiga cikin wato al-ashya'u at-tahira ne kadai, ko wato abubuwa ɗin babin tsarki ne kadai, ba zai shiga cikin babin sallah ba, domin ana maganar fata ne, fata ba yi da alaka da sallah. Haka nan ba za a ganshi a aikin hajji ba, saboda aikin hajji ba shi da alaka da fata. To duk wata ka'ida kulliya wacce tana shiga cikin masail ne na ababi ɗaya kadai, ana ce mata adabitul fiqhi. saboda haka mun gane cewa akwai bambanci tsakanin alqawa'id alfiqhiyya da adawabit alfiqhiyya domin alqawa'id alfiqhiyya ta fi fadi sosai su kuma adawabit alfiqhiyya suna da kankanta suna da takurewa sosai sannan yana da daga cikin bambancin dake tsakanin alqawa'id alfiqhiyya da alqawa'id aladawabit alfiqhiyya kuma kaman yadda ya gabata cewa alqawa'id alfiqhiyya dole ana yawan samun istisna'at wato togaciya kala kala a samu a can a samu a can a samu a can wato za a samu ka'ida a tsaye da ita saboda mafi yawan masail din dake karkashin ta sun yi biyayya ga wannan ka'ida din amma akwai wasu yan kadan wadanda ba su yi biyayya ga wannan ka'idan ba amma adawabit alfiqhiyya kuwa to mafi yawan ajza ko juz'iyat din dake karkashin ta suna biyayya ga gareta ba sa saba mata saboda ita dama a takura take a cikin babi guda to a cikin babi guda kuma a samu wanda suka bi ka'idan da kuma wanda suka saba wa ka'idan yana wahala wannan a takaice shine ake nufi da adawabit alfiqhiyya bayan al-adawabit al-fiqhiyya akwai wasu mutalahat din misali akwai al-kulliyat al-fiqhiyya al-kulliyat al-fiqhiyya ba wani abu ne sabo ba mai zaman kansa shi kawai ya hada da al-qawa'id al-fiqhiyya din ya hada da al-adawabit al-fiqhiyya illa shi a cikin ta'birin sa akwai kalmar kullu a ciki kalmar kullu ita idan ta zo ita ce take mai da ka'ida ko zabita ta zama kulliya misali العادة محكمة دا المحكمة مثال إذا تنزل تعبيرا سأتي كل عادة محكمة كمان كل مسكر حرام كمان كل راع مسؤول عن رعيته دكم وإن وإن ذاك أقوي كلمة كل أتكنت أنا تمس الكليات الفقهية دد يكي أسأل نفسك إلى القواعد سنة تكين القواعد الفقهية يعني كوكما سنة تكين الضوابط الفقهية يعني أما سوى كلمة كل تازو سأكرات دا كلية sannan kalmar kullu da aka sa mata din nan yana nuna maka cewa wato abu ne qabiyya ce kulliya ba irin yadda muka san sauran alqawaid fiqhiyya na cewa akwai istisna'at da yawa ba to wannan koda an san istisna'i din to kadan ne sosai sosai domin an riga an ƙara mata ƙarfi dama qabiyyar kulliya ce sannan kuma aka zo aka ƙara mata da lafazin kullu wanda yana daga cikin manya-manyan sayar na sayarwar umum wannan kenan so yanzu mun san menene alqawaid alfiqhiyya kamar yadda muka san adawabit alfiqhiyya muka kuma ƙara muka san alkulliyat alfiqhiyya yanzu inda zamu matsa gaba shine akwai wani mustalah din shi kuma da ake ce masa an-nazariyat alfiqhiyya an-nazariyat alfiqhiyya me yake nufi shi kuma an-nazariyat alfiqhiyya da farko dai wannan sabon mustalah ne ba tsoho bane shi kuma dukkan kalmomin da muka amfani da su a baya tsofaffi ne sun samu asali tun karni na uku an fara ware su ana rubuta su an fara harrare su an yi rubuce-rubuce masu yawan gaske a cikin wa'innan alqawaid alfiqhiyya din da adawabit alfiqhiyya hakanan su ma alkuliyat alfiqhiyya din ba a ware su da rubutu ba amma dai an kira su da suna an san da su tuntuni din an kuma ware su amma wannan abin na an-nazariyat alfiqhiyya to wannan sabon abu ne sabo dal abin da yake nufi shine wato malamai ne suka yi bincike suka malaman usul malaman addini sai suka fara istila'i zuwa ga alqawaninul waz'iyya wato me za a ce musu hukunce-hukunce na waz'iyya wato hukunce-hukunce wanda dan adam ya samar da su kaman constitutions na kasashen duniya wa'annan kun ga dan adam ne ya gabatar da su ya tsara su ya fitar da su to malaman addini da suka fara bincike cikin wa'annan abubuwan sai suka gano akwai wani rubutu da wani nau'i na rubutu ko wani nau'i na tanawuli da malaman wannan alqawanin al-waz'iyya din suke yi sai su ce akwai wasu ahkam wanda sun shiga cikin babin can da babin can da babin can da babin can amma akwai wani abu daya da ya hada su da juna dukansu sai a ce to baran mu dauka wannan abin shi da ya hada su dinnan mu yi rubutu akan shi mu yi bayani akan shi sai mu faɗi ainihin hukunce-hukuncen da ke da alaka da wannan abin wabitali tunda shi yana da alaka da an sami hukuncin wannan abin da ya hada su to wannan hukuncin zai sarayani zai shiga cikin wa'incan abwab dinnan da suke da alaka da wannan abin aljamir wato wanda ya hada su din misali suna da nazariyatul milkiya wato kamar nazariya theory na mallakan abu nazariyatul milkiya zai shiga abubuwa da yawa in kun lura zai shiga hanyar kasuwanci zai shiga hanyar gado saboda ta hanyar kasuwanci mutum na iya mallakan abu zai shiga badin gado saboda ta hanyar gado mutum na iya mallakan abu zai shiga hanyar badin hiba kyauta saboda ta hanyar kyauta mutum na iya mallakan abu zai shiga hanyar farauta ta hanyar farauta da noma da sauransu duka waɗannan hanyoyi ne wanda ana iya samun milkiya to tunda milkiya ya hada waɗannan abubuwa din duka sai su ce to bari mu zo mu magana akan nazariyatul milkiya menene qawa'id din da suke da alaka da nazariyatul milkiya idan aka sami wannan qawa'id din aka harrabe su aka fitar da su da kyau shikenan an sami nazariya tsayayya akan milkiya wanda milkiya na cikin babin hiba da milkiya na cikin babin gado da na cikin babin kasuwanci duka ba za su taba ba a cikin wannan nazariya din wannan shine ake cewa an-nazariyatul fiqhiyya ana samun nazariya akwai irin su nazariyatul milkiyya din akwai nazariyatul aqd akwai nazariya na abubuwa daban-daban to wannan shine ake cewa nazariya amma menene bambancin sa tsakanin sa da al-qawa'idul fiqhiyya kuma domin akwai bambanci duk da yake qawa'id fiqhiyya din nan kulliya ce qadiyya ce kulliya wacce ta hada abwab daban-daban haka ita ma nazariya din nan ta hada abwab daban-daban amma akwai bambanci daga cikin bambancin su shine al-qawa'id al-fiqhiyya idan muka lura tun daga ta'birin da aka kawo an nuna maka cewa wannan qadiyya ce a cikin ta akwai hukunci aka ce maka misali al-umuru bi maqasidiha ko la darara wa la dirar anan akwai tabbatar da wani abu an ce babu cuta babu cutarwa ad-dararu yuzal idan aka samu cutarwa ana kawarwa an idan aka samu cutuwa ana kawar da abin da ke kawo wannan cutuwa haka waɗannan dukan su qawa'id fiqhiyya ne akwai wani hukunci a cikin su amma nazariya babu hukunci a cikin sa domin nazariya ana cewa ne nazariyatul milkiyya shikenan an faɗa abin da za a faɗa nazariyatul aqd an riga an faɗa abin da za a faɗa nazariyatul fasad an riga an faɗa abin da za a faɗa nazariyatul qada haka da sauransu waɗannan so kaga akwai bambanci tsakanin waɗannan biyu sannan daga cikin bambance-bambance shi idan ana magana akan nazariyan kaza to a cikin mai bayanin nazariyan nan za a kawo sunan abin za a kawo tarifin sa za a kawo arkan din sa za a kawo shurud din sa za a kawo aqsam din sa za a kawo hukuncin da ke da alaka da wannan shi ko al-qawa'id al-fiqhiyya shi kanshi ka'idan ne shi kanshi hukunci ne ba magana akan cewa za a kawo tarifi ko shurud ko arkan ko qadiyya ko hukunci babu wannan wannan a takaice shine takaitaccen bambanci tsakanin al-qawa'id al-fiqhiyya da an-nazariyat al-fiqhiyya kuma so da yawa zaka ga idan ana magana akan nazariyat al-fiqhiyya nazariya ɗaya ake dauka sai ai rubutu mai tsawo akan sa shi ko al-qawa'id al-fiqhiyya ba a masa irin wannan ko da an yi masa ma to ba zai bada irin wancan ma'anan da wannan yake bayarwa ba saboda kowanne badin sa daban ne kuma kamar yadda na faɗi tun a farko cewa an-nazariyat al-fiqhiyya sabon abu ne ba tsoho ba ba kwanan nan ne ya fito kuma saboda tasirantuwa ne da alkawanin al-wad'iyya wato constitutions na kasashen duniya wannan shine a takaice ma'anan waɗannan musalahatun ba mu gama da waɗannan musalahatun ba akwai sauran musalahat guda uku zuwa hudu waɗanda za mu karanta su a cikin karatu na gaba waɗanda dukansu suna da alaƙa da wannan al-qawa'id al-fiqhiyya din wanda in ba mu bambance su ba mun sanyaye bambanci tsakanin wanda za mu karanta da kuma su ba to za mu shiga cikin rudani waɗannan abin da ya rage mana bayan mun karanta yanzu al-qawa'id al-fiqhiyya da al-dawabit al-fiqhiyya da al-kulliyat al-fiqhiyya da an-nazariyat al-fiqhiyya yanzu abin da ya rage mana za mu karanta القواعد الاصوليه وان سنا ده علاقه مي قرفي ده wannan القواعد الفقهيه ده sannan akwai al ashbah wal nazair sannan akwai al furuq wa idan dukan su musalahat ne wadanda suna da kamanceceniya ko kuma kusanceceniya tsakanin su da babin karatun mu zamu bari sai haduwan mu na gaba mu yi wannan bayani insha Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al aliyyi al azim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh